من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بايهاك إلي من غسوة دين المسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من يوى الله سبحانه وتعالى بوديا ديكام وأن رانا من البركة رانا الجمعة a 26 ga watan Safar wata na ji kenan daga cikin wato watannin musulunci guda 12 a bayan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da 30 ga watan 8 shekara ta 2024 miladiya dan ci gaba da karatun mu na tafsirin alqur'ani mai girma a wannan waje mai albarka cikin masallaci na kan nanan jandarmeri a babban birnin Yamai jamhuriyar Niger a wannan kuma shine darasin mu na tara a wannan masallaci mai albarka na tafsiri a kuma zai zamto darasi na 7 a cikin suratul baqara a idan ba a manta ba a wancan sati mun tsaya a ƙarshen aya ta 27 amma za mu koma baya saboda alaka da wasu bayanai da za mu yi daga farkon aya ta 26 inna allaha la yastahi an yadhlima
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون
نعم الله سبحانه وتعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا lalle Allah baya jin kunya ya buga misali ma kowane iri ne wato kadan ne ko kuma wanda yake karami wanda yake mafi kankanta ba'udatan kamar sauro ko abin da yake kasa da sauro ko abin da yake sama da sauro kama fauka ko abin da yake sama da shi saura Allah ya ce fa ammal ladina amanu amma wanda suka yi imani fayalamuna annahu alhaqqu min rabbihim wato sun san cewa wannan gaskiya ne daga gurin ubangijin su wa amma alladhina kafaru fayaquluna ma za arada allah amma wa'anda suka kafirce ma allah sai su dinga cewa me allah yake nufi da wannan misali da ya buga kenan ma za arada allah bi hadha masala me allah yake nufi da wannan misali wato tambaya ta inkari tambaya ta rashin imani Allah ya ce durlu bihi kaseeran wa yahdi bihi kaseeran da yawa wato suna bacewa da wannan misali da Allah ya buga wa yahdi bihi kaseeran kuma da yawa suna shiryuwa wato da wannan misali da Allah subhanahu wa ta'ala ya buga Allah ya ce wa ma yudullu bihi illa al-fasiqin, babu wanda suke wato bacewa dangane da wannan misali sai wanda suka kasance fasikai kafirai kenan, wanda ba su imani da Allah ba. Allah ya ce alladhina yanquduna ahda Allah, sune wanda suke wato warware alƙawarin Allah, wato alƙawarin da ke tsakaninsu da Allah na imani da sauran aikin da'a, suna warware shi. Min ba'di mithaqihi, wato bayan an ƙarfafa shi ko bayan an kulla shi. Wa yaqba'una ma amara Allah, kuma suna yanke abin da Allah ya umarni da shi. Kenan wa yaqba'una ma amara Allah bi, suna yankewa daga abin da Allah ya umarni da ayi, shine ne ayu sala, wato sadar da zumunta. Wa yufsiduna fil ard, kuma suna barna a ban kasa, suna dogewa wajen yin barna a cikin kasa. Wa yufsiduna fil ard, wato suna dogewa wajen barna a cikin kasa. Allah ya ce ulaika humul khasirun, lalle wa'annan sune hasararru. Allah ya tsare mu a wa'annan ayoyi guda biyu wancan sati mun karanta su, amma suna da alaka da juna, domin ayat ta allazina yanquluna ahdallah ba mi bayani wanda yake gamsasshe ba, ko kuma bayani wanda yake wanda ya isya wadatar. Shi yasa muka ce to a hada ta da yar uwarta domin mu hada bayani, ko mu ce karin bayani. Na farko, a wancan sati idan ba ku mance ba, mun kawo alakar wannan aya da ayoyin da suka gabace ta. Muka ce malamai suka ce wato akwai alaka tsakanin ayoyi baya da wannan aya ta bangaren cewa kafirai sun yi suka lafzan Al-Qur'ani. To yanzu an kada su da hujja, an tsaya musu da hujjar da ba za su iya kare kansu ba, don sai suka dawo suka ga ma'anar Al-Qur'ani ne girma. Wannan magana ita muka kawo ko? To ya kamata mu kawo wata kuma. Wasu suka ce a'a, suna wato magana ne akan misalai da Allah ya buga dangane da munafukai. A kun san ayoyi guda biyu da muka karanta, masalul ladina ka masal da zistauqad naran falamma adat ma hawlahu dhahaba Allahu bi nurihim wa tarakahum fi zulumatin la yubsirun summun bukumun umyum qawm la ya'qilun. Sai Allah ya ce aw ka sayyidin minas samai fihi zulumatin wa ra'dun wa barqin yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim minas sawa'iqi hazar al maut wallahu muhitun bil kafirin. Wa inna ayoyi guda uku ai kun ga misali ne Allah subhanahu wataala ya buga dangane da munafikai. To shi ne yanzu sai suka da suna cewa dan me Allah zai dinga buga misali? Ai Allah ya kawo misalin yadda munafiki yake da yadda Qur'ani yake alaka shi da Al-Qur'ani, wajen sauka yana rikicewa, yana jin ya damu, amma mumini idan Qur'ani na sauka me yake? Hankalinsa kwanciya yake, ko ba haka ba? To shi ne yanzu sai suka dawo suka cewa wannan misalan da Allah yake bugawa, wasu malaman sun tafi cewa akan wa'ancan ayoyin ne guda biyu. Kenan ba wa'ancan ayoyi da muka kawo guda uku, daya cikin suratul Hajj ko da ta yi magana akan kuda, da daya cikin suratul Ankabut da ta yi magana akan gizo-gizo, ko ba haka ba? Gidan gizo-gizo. Sannan daya kuma cikin suratul Baqara da ta yi magana akan sauro. Sannan a wancan sati ina son in gyara man nayi magana akan kudan zuma, ko ba haka ba? A'a, ba ina nufin wannan aya ta cikin suratul Hajj tana magana akan kudan zuma bane. A aya ta cikin suratul Hajj ba kudan zuma take magana akai ba, akan da kuda wannan da muka sani shine take magana. Amma na kawo kudan zuma ne akan cewa shi ma din gaga amfanin sa, in wani ya raina shi gashi kashi yake yi, wato kuma ya zamto magani ga dan adam, ko ba haka ba? Kenan halittar Allah ga baki ɗayanta ba abin rainawa bace ba. To wacce aya ta cikin suratul Hajj ba tana magana bane akan kan wani ya zata ko kudan zuma ake nufi? A'a, kuda dai adi, ko ba haka ba? Kuda yana da falala mai yawa. Kun san hadisin Abi Huraira, ko da Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan kuda ya fada cikin ruwan cikin abin shan ɗayan ku, to ya dilmiya shi. Domin fuka-fuki guda biyu na kuda, ɗaya guba ne, ɗaya kuma magani. kenan ka dulmi ya kaga in guba ta shiga to kuma magani ya shiga shikenan domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine mafificin likitoci wanda Allah subhanahu wataala ya shi yasa akwai littafi da aka yi na Ibn al-Qayyim al-Jawzi mai suna Tubbun Nabawi wato tsantsan likitocin likitancin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan wannan hadisi na Abi Huraira ne amma yan Shi'a da suka so su soki sayyidina Abi Huraira sai suka ce kwadayi shi kaji wai an ce kudayawa da a cikin abin shan ɗayan ku kuma ka dilbiya shi wato su daula dai sai sun soki sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya tsare sai magana ta gaba wato dangane da wannan aya kun ga masu imani su suka ce Allah ya ce fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbi suka sallama domin shine imani na gaskiya akwai abin da ake cewa wato imani da kai tsaye daga kaji magana Allah ko ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kawai ka yadda ba sai ka gane hikima ba a cikin ta wannan shine cikakken imani kar ka zama aqlaniyun masu daukan nafsi su hada shi da hankali wannan kuma tabewa ne ba ka daukan hankalinka naka ragaggen hankali ka ce za ka hada shi da magana Allah da magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bari mu buga misali Allah ya wuce a buga misali da shi kun gane ko dan mu gane yanzu ko kai da dan karamin yaro maliman gashi nan ai akwai magana dan ka ga mai bai iya dauka ko ba haka ba to ballantana magana Allah da ya halice mu gaba daya dan ka karami akwai magana dan ka ga mai bai iya gano ma'anar ta sai dai in ya kara girma ya gane ta to shi yasa ko a cikin ayoyi da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba kowane Allah yake mai buɗi daga ya ji kaya ya fahimce ta ba shi yasa Allah ya ce warasikuna fil ilmi yaquluna amanna bi idan Allah ya ka irin wannan ayoyin masu murdewa yace to waɗansu daga cikin wato masu tawili sai su ta juya suna murkida ayoyin amma yace Allah yace warasikuna fil ilmi yaquluna amanna bi amma matabbata ilimi wanda Allah ya ba su ilimi na tsoron Allah sai su ce mun yadda mun yi imani sun gano hikima ko ba su gane ba sai su ce sun yi imani to haka ake son mumini ya zama sannan aya ta gaba a takaice wannan karin bayani a karshen aya take cewa wa ma yudullu bi illa al-fasiqin wato babu wanda yake bacewa da waɗannan ayoyi sai fasikai muka ce kalmar fuskwa nan tana zuwa da ma'anar kafirci domin ayar da za ta zo gaba za ta nuna cewa ma'anar kafirci amma wani lokaci in fasikanci ya zo yana nufin babban laifi wanda baya fitar da mutum daga musulunci ayar gaba allazina yanquduna ahdallahi min ba'di mithaqihi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ay yusala wannan take nuna fasikancin da ake nufi a nan kafirci ne domin sun warware alkawarin Allah daga cikin warware alkawarin Allah bayan an kulla shi shine imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kun gane ko bayan sun kulla an karfafa wannan alkawarin da to bayan sun warware ai kaka sun yi kafirci kenan to wannan ke nuna fasikanci a nan kafirci kenan shi yasa Allah ya ce alladina yanquduna ahdallahi min ba'di mithaqihi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun yana daga cikin imani na gaskiya wato mutum ya zanto baya saba alkawari alkawarin na tsakanin shi da Allah ne ko tsakanin shi da bayi yan uwansa bayan Allah shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbata a cikin hadisi yake cewa alamatul munafiq salas alamun munafiki guda uku ne idza hadatha kadhaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khan wato alamomin munafiki guda uku ne idan zai maza yana sai ƙarya idan aka amince masa idan ya alƙawari wa idza wa'ada akhlafa kun ga Allah sai ce alladina yanquduna ahdallahi kene yana daga cikin alamu na munafiki warware alƙawari kun gane ko wannan munafunci da wancan hadisi yake magana yana magana ne akan munafunci karami wanda baya fitar da mutum daga musulunci amma da sharadi in bai zama aqida ba inda ya kudirce shi a zuciyarsa ba ya zama aqida me yake nufi ya kudirce shi yana ganin abin da yake yi daidai ne kuma ya halatta yi to wannan daga mutun yayi shi ya zama kafiri tsantsa munafiki babbake amma wanda yake aikata shi a matsayin ya san sako ne ba daidai yake aikatawa ba to wannan shine munafiki mai babban laifi ana masa fatan wato yayi ya tuba ya bari ko da ya je ma Allah da irin wannan in Allah ya azabtar da shi karshe dai ba zai dawoma a cikin wuta ba amma mutum yayi kokari ya bar wannan ma karamin munafinci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa idza atmina khan idan aka amince masa kuma sai ya hadinci wannan duka sifofin munafikai ne kafirai munafikai wanda suka zauna da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana yin maganganu na sirri da su ko su tashi su kwashe su je su kaiwa kafirai a cutar da muminai to wannan kaga duka ba daidai bane ba Allah ya tsare mu sannan Allah ya ce wa yaqbauna ma amara Allah kuma ayu salabi kuma suna warware suna yanke abin da Allah ya umarni da asadar da shi ayu salabi da asadar da shi menene Allah ya umarni da asadar da shi shine zumunta wato wani al'amari ne mai girma a gurin Allah subhanahu wataala shi yasa hadisi ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya yanke ta yayi kamar ya yanke rahama ne tsakanin shi da Allah sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisin Anas wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man yuridullah an yubsuqa man yuridullah man yuhibbu man yuhibbu an yubsata lahu fi athari aw ati rizqi wa yusta'a lahu fi athari falyasir rahmahu duk wanda yake son a yalwata masa arzikin sa a zinkirta masa rayuwarsa yayi tsawon rai to falyasir rahmahu ya sadar da zumuncin sa wannan hadisi ne ingantacce daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce hadisin yana daukan ma'ana koda wato shekara 40 kai a duniya sai ka fi wanda ya shekara 100 rayuwarka ta fi she wanda ya shekara 100 albarka yanzu ga imamun Nawawi Allah ya masa rahama shekara sa 40 a duniya ya rasu ko aure bai ba amma yanzu ku duba yana nan kullum sai an ce rahimahullah Allah ya masa rahama Allah ya sa albarka a cikin rayuwarsa yayi rubuce-rubuce da yawa daga cikin rubuce-rubuce da ya akwai littafinsa da ya shahar 40 hadith akwai littafinsa riyadus salihin akwai littafinsa al-azkar da sauran littattafai da ya al-itiqan fi ulumul qur'an da littattafai da dama da ya rubuta Allah ya masa rahama suna daga cikin ulama'ul uzzab lan walakin wasu yi aure babalanta nasu haihu amma sun haifar da littattafai manya-manya na musulunci kullum ana karantawa kuma ana musu addu'a suna nan da yawa aka ce sun kai wajen 40 ko fiye da haka malamai sun yi rubutu a kansu Allah ya musu rahama sun shagaltu da karantar da addini ha ba su samu dama ma sun yi auren to kaga amma Allah ya sa musu albarka sai ga mutum ya shekara bai kai bai fi 50 ba 40 30 amma ya yi hidima ga addini sai ka gani rayuwarsa ta fi wanda ya shekara 100 wato albarka suka ce to koda kuma Allah yana iya canza kaddararsa kun gane daman can Allah ya san zaka sadar da zumunci da ya yanka maka shekara 40 sai kake sadar da zumunci sai ya kai ta 80 ko 70 kun gane dukkan wazalika Allah ya san kuma Allah ya yawata maka arziki kaga budi ko ta ina Allah yana nuna maka kenan sadar da zumunci abu ne mai kyau yanke shi kuma bala'i ne musiba ne yana daga cikin wannan musibu da yake samun waɗanda suke yanke zumunta ta wata ina sai kaga bala'i yana zuwa musu akwai bana mun cewa ta shekara a ƙasar Cote d'Ivoire ake wata gobara a wata kasuwa aka ga sai daga cikin manyan malaman suka je can suka yi wa'azi sai suke ba da shahara yake cewa daga cikin irin waɗannan bala'in akwai wanda ya shekara 10 bai je gida ba to yaji tsoron Allah ya tafi ya je ya gano iyalinsa ya je ya yi ziyara duk wannan Allah yana yi ne don ya kankare musu zunubansu domin yanke zumunci matsala ne ka tafi ka bar 'yan uwanka ka ce kai ka tafi kai ba ruwanka kaje ka ziyarci mutum ko baka bashi komai ba zaka faranta masa yana da gaske musamman ɗan uwan mu mutanen kauye wallahi in kaje sai kaga kamar su goya ka saboda sun ka faranta musu rai ka sa musu alheri wato farin ciki a cikin ran to mu yi kokari mu dinga sadar da zumunci kada mu yanke kun ga Allah ya kawo shi a cikin karkashin waɗanda aka kira da kafirai wato sifofin su ne yanke zumunta to kaga bai kamata ba mumini ya dinga yanke zumunta duk da in musulmi ya yanke zumunta shi ne kafirta ba ya dai ne su waɗancan sun dauki abin aqida ne daidai ne kun gane ko shi yasa Allah ya ce kafirai ne amma shi musulmi idan ya aikata kafirci ba kafirta shi ake ba sai da a ce yayi aikin kafirai da bambancin a ce mutum kafiri ne ko kuma a ce yayi aikin kafirai zina aikin musulmi ne aikin kafirai ne da wanda ba sa tsoron Allah ko to idan musulmi yayi ba za a ce kafiri ne ba sai da a ce yayi babban laifi can giya ba aikin musulmi bane ba amma idan musulmi ya sai a ce yayi aikin da ba na musulmi ba shi yasa wani babban malami ya je France sai yake cewa zahabtu ila France wa ra'aytu al-islam wa lam ara al-muslimin wa zahabtu ila misra wa ra'aytu al-muslimun wa muslimin wa lam ara al-islam yace na je France na ga musulunci a aikace amma ban ga musulmai ba domin ya ga cika alƙawari ya ga amana ya ga kula da lokaci duka wannan na musulmai ne ya ga musulunci ne a aikace turawa su karɓa ya kace turawa ai ba ture ba aikin musulmi ne ya ce amma ya je Egypt misra kenan Egypt ya ga musulmai ga suna rututu amma ya ga rashin alƙawari ya ga cin amana ya ga yaudara a ga wannan haka ne shi yasa in ana so a muka ce wa kafirai idan suna so su fahimci musulunci ba su kalli musulmi aikin da musulmai suke aikata su koma littattafan musulmai su karanto musulunci amma inda da ɗabi'un musulmi ne ba za su fahimci musulunci Allah ya yi mana tsari wannan shi ne Allah ya ce wa yuftiduna fil ard sannan su kafirai suna dogewa wajen banna a ban kasa yana daga cikin ifsadu fil ard bude mashaya bude gidan kallace kallacen banza da zai shagaltar da mutane daga barin ambaton Allah duka fasadun fil ard ya da barna a internet duka wannan fasadun fil ard kun gane ko kokarin kafa wani ONG da sunan taimako ana yada barna duka fasadun fil ard kokarin yada maganar da take ta jita-jita wacce baka tabbatar da ita ba fasadun fil ard kun gane ko yana da fadin ma'ana idan ko ta hanyar furuci ko ta hanyar abin da za a gani a saba ma Allah duka yana cikin yufsiduna fil ard to ya kamata ministanci duk wani nau'i na ifsadu fil ard banna a ban kasa kisa Allah da ya jero waɗannan munanan ayyuka sai ya ce masu aikata su ulaika humul khasirun waɗannan su ne hasararru Allah ya mana tsari da hasara alaramma Allah subhanahu wataala ya ce ne
كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون
نعم الله سبحانه وتعالى كيف تكفرون بالله تايا يا كوكي كافر شي مع الله سبحانه وتعالى wa kuntum amwatan alhalin kun kasance can wato matattu fa ahyaku sai rayar da ku thumma yumitukum sannan ya sake kashe ku ya dauki rayukan ku kenan thumma yuhyikum sannan kuma ya kara rayar da ku thumma ilayhi turja'un sannan kuma gare shi za ku koma idan zuwa gare shi makoma take wannan aya tana tunatar da kafirai da makiya Allah wanda suka ƙi imani da Allah subhanahu wa ta'ala wato tana ja musu kunne ta yaya suke aikata wannan wato danyen aiki kun gane ko anan malam bai jalale ne yace ya ahla makka amma al-ibratu bil maqasid kun gane ko bi umumin lafzi afwan la bi khususis sabab ko da wannan aya ta sauka tana magana da kafiran makka ne to kuma yanzu za ta yi magana ne da dukkanin kafiran duniya da wanda bai imani ba Allah yana yi masa gargadi yana tunatar da shi ni'ima da ya masa kun gane ko ta yaya za ku kafirce ma Allah subhanahu wataala domin me yana daga cikin ni'ima da Allah ya halicce ka inda Allah ya ga dama sai ya ki halittar ka ko kuma da ya halicce ka sai ya yi ka dabba ya yi ka wato dan akuya ko kuma ya yi ka rago ko ya yi ka wata dabba daban ma mara tsafta ma gara waɗannan dabbobin ma ana yanka ci ko ba haka ba amma da Allah ya tashi kuma sai ya yi ka mutum wanda jinsin mutum ma kamar yadda za mu zo bayani nan gaba wasu malamai suka ce ya ma fi jinsin mala'ika daraja a gurin Allah Allah ya ce wa laqad karramna bani adam to Allah ya yi ka dan adam jinsin mutum ta yaya kake kafirce ma Allah subhanahu wataala domin wannan ni'ima ana tunatar da kai da babu kai sai kuma aka samar da kai wasu malamai suka ce wannan aya tana nuni a bisa mutuwa biyu da rayuwa biyu wannan kuma ita ce magana mafi inganci domin wasu suna daukan ta kamar mutuwa uku kun gane ko amma malamai sun tafi akan bin da furinjaye aya tana nuna akwai mutuwa biyu akwai rayuwa guda mutuwa ta farko shine da babu kai kaga ai mutuwa ce can babu kai sai Allah ya yi ka kun gane ko ka samu mutuwa guda ka samu rayuwa guda sannan kuma sun mai mitukum kaga wannan mutuwa ta biyu kenan domin za a mutu a shiga kabari sannan kuma sun mai yuhuyi ku ko sannan kuma a tashe ku kenan ai muku hisabi a ranar alkiyama kaga rayuwa ta biyu kenan sun mai ilahi turjawun kuma zuwa gare shi ne makoma take kenan wannan ni'imomi ne ake nuna muku ku kafirai tun da kafiran wasu daga ciki ma basu yadda ma za a mutu za a tashi ba bayan an mutu ko ba haka ba za amal ladina kafaru allan yubasu qul bala wa rabbi latubasunna thumma latunabbiunna bima amiltum wa zalika ala allahi yasir to wannan aqida ce a cikin aya ake so a tabbatar mana da cewa allan nan da ya halice mu da babu mu kuma shi yafi saukin ya bayan ya kashe mu kuma ya tashe mu kun gane ko aya tana cike da wato aqida kaga na farko tana tabbatar maka da Allah ne ya samar da kai daga babu sannan kuma bayan ya samar da kai daga babu kuma shi ke kashewa kun gane ko ba kamar yadda wasu philosophers suke cewa nature ce ta samar da kai kuma nature ce in ta kare sai ka tafi kaga wannan ko zancan banza ne ko ba haka bane ba to sannan kuma bayan wannan mutuwa ta farko ta biyu ta ahyaku kenan magana cewa kafirai su ce ba za a tashi ba bayan an mutu kaga anan wannan aya Allah ya kareta su cewa fa ahyakum ko sannan kuma Allah ya rayar da ku ya tashi wato ku tashi a tashe ku ai muku hisabi zuwa ga Allah subhanahu wataala wannan shine abin da aya take tana tunatar da ni'imomi da Allah ya wa dan adam dan ya dawo taitayin sa ya imani zuwa ga Allah subhanahu wataala sai Allah ya ce
وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ
نعم الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض كما شيني واندا يا حالتي واتو دكنا ابن ديكي تكين قصة جميعا قباكي دا ثم استوى إلى العرض إلى السماء سننكما يدي ديتا سما فسواهن سبع سماوات سنن يدي ديتا wato sammai bakwai kun gane ko wa huwa bi kulli shay'in alim lalle Allah dangane da dukkan komai masani ko kuma Allah masani ne a bisa dukkan komai kun gane ko wa huwa bi kulli shay'in alim kuma shine wato masani a bisa dukkan ku yana abinda za ku koya a cikin zukatan ku da abinda za ku bayyana dukkan ɗaya ne a gurin Allah subhanahu wataala. Wannan aya ma tana ƙara tunatar da kafirai ni'ima da Allah subhanahu wataala yi, domin ya ce huwa allazi khalaqa lakum ma fil ard, shine wanda ya halitta saboda ku, kenan ya halitta saboda ku, mu kenan gabaki ɗaya dan adam, wato Allah ya halitta saboda mu ne ma fil ard jami'a, abinda ke cikin ƙasa gaba ɗaya. Da wannan ayar malamai suke cewa dukkanin abinda al-aslu fi shay mubah, kenan asali a dukkanin wani abu halacci, kenan abubuwan da Allah ya halatta su ne suka fi yawa. Domin yanzu idan na ce maka ga yamin abubuwan da Allah ya haramta, sai ka tsaya kana tunani, amma idan na ce menene Allah ya halatta, sai ka fara jero su da yawa. Kun gane ko? Abinda Allah ya haramta shi ne kaɗan, abinda Allah ya halatta shi ya fi yawa. Kun gane ko? Yanzu da ka na ce maka menene Allah subhanahu wa ta'ala ya halatta, kaga da yawa suna nan rututu a kanka, amma abin da ya haramta sai kaga ka fara jero su kana tuna wancan ma haramun ne wancan ma haramun. Wannan nuna maka wato falala ta Ubangiji da baiwa da yawa wato halittarsa. Sannan dukkanin abin da yake cikin ƙasa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi shi ne wato dan ɗan adam. Kun gane ko? Kuma wannan ke nuna arziki gabaki ɗaya mai albarka yana cikin ƙasa, yana cikin ƙasa ta hanyar noma da shuka da ruwa da ake haƙowa daga cikin ƙasa, duka waɗannan alamu ne na arziki. Shi yasa idan kana tattaunawa da attajirai na da, masu kuɗi da aka yi na da, sai ka ga Allah ya sa albarka a dukiyarsu shekara 100 mutum yana nan da arzikinsa, ba irin arzikin yanzu ba, kuɗi a account, kuɗi wato ka ga mutum ya yi shekara 2 yana tashi sai ka ji kuma shi ba albarka, saboda kuɗin ne gaba ɗaya ya ci kuɗi da riba da rashin gaskiya da wuru-wuru, abubuwa duka ba albarka. Amma masu kuɗin da attajirai wanda za a gani asalin dukiya ce wacce za a gani albarka, an fara ta hanyar wahala, wani kaji ya ce tun daga tallan kanwa ya fara yana haƙa rijiya, idan masu raƙuma sun zo yana siyan musu da ruwa suna ba raƙuman su biya shi, shine har yanzu yana da shekara kusan 80 ko 90 kaji ya ce har yanzu kuma da kuɗin sa da arzikin sa, ana fadansa daga cikin masu kuɗi na duniya, saboda dukiyar mai albarka ce, an same ta ta hanyar halal, kuma ana bin ka'idoji na neman kuɗin na arziki. Kun gane ko? To shi yasa duk wanda kuma ya rike noma da kiwo da sauran aikin hannu da kuke gani wannan albarka gare shi. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama za ku ga yayi noma, yayi kiwo, yayi kasuwanci, waɗannan abubuwa ba misalin su wajen albarka. Ta haka ne ma Annabi sallallahu alaihi wasallama ya haɗu da Nana Khadija suka yi aure, saboda amanar shi da ta gani na kasuwanci. Ko ba haka ba? Sana hadisi ya inganta, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake ce mana kana Zakariya alaihi salam najjara. Annabi Zakariya amince Allah ya ƙara tabbata gare shi kafinta ne. Kun san kafinta ko me ne? Yana sarrafa katako yayi kaza yayi kaza, kaga annabawan Allah suna aikin hannu. Haka nan Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mana inna Dawud alaihi salam kana la ya'kulu illa min amal yadihi, wato Annabi Dawud alaihi salam baya ci sai daga aikin hannunsa. Aka rawaito aka ce shi kuma sarrafa karfe yake yi, sudir ne duk yadda ya daga, yana ma daga cikin mu'jizar sa lauya karfe yayi abin da yake so da kan nan. Wannan yake nuna mana annabawan Allah ga baki ɗan su ba ci ma zauna bane ba, aiki suke yi. Kun gane ko? Duk wani aiki da zaka bada lokacinka da tunaninka da kwakwalwarka wanda Allah ya yarda da shi, to yana daga cikin abin da ake sa rai Allah ya sa mu shi albarka. Mu yi kokari mu gani kanmu tsaya mai ragwanci, mu sa kanmu wani abu da zai kara mutuncinmu ba tare da mun sa rai ga wani ya taimaka mana ba, ko kuma mu karya zukatan mu ba kun ga dai annabawan Allah su suka fi kowa falala da matsayi da girma a gurin Allah subhanahu wataala bal ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma kun ga yayi kiwo yayi noma yayi kasuwanci to kai wane ne kai da ba za ka yi wannan ba Allah ya ba mu dace to wannan ayoyi duka yayan uwa suna nuna mana cewa Allah subhanahu wataala bai kamata mu kauce mada'arsa ba kamata yin yiwa Allah biyayya ga wannan ni'imomi alamun mun gode ma Allah ga wannan ni'imomi a ga muna bin Allah sau da kafa a ga mun ƙara ƙarfafa imanin mu tsakanin mu da Allah subhanahu wataala kun gane ko bayan Allah ya halicci wato abin da ke sama ƙasa wato ya halicce su wato gabaki daya dan mu sannan kuma Allah sai ya nufaci sama wato ya daidaita a sama kamar yadda malamai wato na aqida suka ce sumastawa ilal arsh ta ila sama'i sannan ya daidaita a sama kenan wannan ke nuna sai da aka fara halittar kasa sannan aka halicci sama kun gane ko sannan kuma Allah ya ce fasawwahunna sab'a samawat Allah ya sa su wato sammai guda bakwai wata saman wata to anan duk cikin alqur'ani malamai suka ce bayan da Allah ya ce kasai ma bakwai amma hadisi ya nuna kasai ma guda bakwai ne ko baka wal arduna as-sab'a ko baka ba mun ban mance ba hadisi akwai hadisin da ya nuna kasai ma guda bakwai ne kun gane ko Allah ya ce to wa huwa bi kulli shay'in alim Allah masani ne a bisa dukkan komai sai Allah subhanahu wataala ya ce ni
wa idh qala rabbuka lil malaa'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifatan qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dimaa'a wa nahnu nusabbihu bihamdik ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون
نعم الله سبحانه وتعالى سيد سراتو زوائي كاو من كسا دنجاني دا ملائكو واتو دا كما وانا عبده فارو بايان هكونت الله وانا هكونت دا الله سبحانه وتعالى wato Allah subhanahu wataala yace wa idh qala rabbuka lil malaa'ika ka ambatawa wato mutananka ko kuma ka tuna lokacin da wato ubangijinka wato qala rabbuka lil malaa'ika ka tuna lokacin da ubangijinka yace da mala'iku kun gane ko inni ja'ilu fil ardi khalifa lalle ni zan sanya wato mamayi a ban kasa ko khalifa na a ban kasa qalu sai mala'iku suka ce ataj'alu fiha man yufsidu fiha shin zaka sanya wanda zai lalata ta wa yasfiku dima'a wanda zai zubda jini wa nahnu nusabbihu bihamdika kuma mu muna tsarkake ka da godiya wa nuqaddisu lak sannan kuma muna tsarkake ka kenan nusabbihu bihamdika muna yi maka tasbih kenan kun gane ko muna kuma gode maka wato mala'iku suna kaiwa Allah uzurin cewa ta yaya zai sanya wani khalifa a ban kasa wato kuma bayan su suna ganin su suka fi cancanta da a sanya su khalifa a ban kasa ko mamaya a ban kasan sai suka bawa Allah hujjar cewa kada a sanya wanda zai zanto mai barna a cikin kasa ko kuma mai zubar da jini wato a cikin wannan kasa sai suka bada hujja fa su masu godiya ne masu tasbihi ne da godiya ga Allah subhanahu wataala kenan wa nahnu nusabbihu bihamdika mu kuma muna masu tasbihi da godiya zuwa gare ka wa nuqaddisu laka kuma muna tsarkake ka kun gane ko qala sai Allah ya ce inni a'lamu ma la ta'lamun ni na san abin da baku sani kaga anan kun ga mala'iku suna daga cikin manzanni madaukaka a gurin Allah subhanahu wataala amma Allah ya kawo magana sai Allah ya jarrabe su da sujja sai suke ganin cewa wannan zabi na Allah da ma ya dawo kansu ka abawa bani Adam wannan cewa bani Adam ya zo ya mai ban kasa ko ya zama khalifan Allah a ban kasa sai suke ganin su suka fi cancanta da hujjar cewa su suke tasbihi zuwa ga Allah da hujjar cewa su suke gode ma Allah bal ma Allah ya musu shaida la ya'suna Allah ma amarahum wa yafaluna ma yumaru Allah ya ba su shaida magana ta suka fada ba magana bace wacce babu ita Allah ma da kansa yace wato ba sa saba umarnin Allah su ba su karɓa umarni ne kun gane ko wa yafaluna ma yumarun muku yadda za ku gane kamar soja ne a gidan soja da mai gidansa obey them biko complain haka suke cewa da turancin English in aka ce soja ya je ya dauke wancan gidan ya matsar da shi tafiya yake yi ko ba haka ba baya cewa mai gida ba zan iya ba ko kuma ya min girma sai ya tafi ya ce in bai iya ba sai ya dawo ya ce to mai gida abin nan ba zai yi ba ba shi ne karshen da ya iya ba ga dan adam zuwa ga dan adam ko ba haka ba to Allah ya bawo mala'iku wannan shaida ya ce su ma wa yaf'aluna ma yu'maru mutane ne waɗanda suke aikata abin da Allah ya umarce su kai tsaye ba sa jira to amma anan sai Allah ya jarrabe su Allah ya ce wa idh qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa ka tuna lokacin da ubangijinka ya ce da mala'iku zan sanya mamayi a ban kasa ko khalifa a ban kasa sai suka ce qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha shin Allah zaka sa wanda zai barna a cikin ta wa yasfiku dima'a yayi zubar da jini duk ba aikin da ake bayan su kenan ana ta zubar da jinin bayan Allah ba su ji ba ba su gani ba eh kuma abinda mala'iku suka faɗa hakan ne ko ba haka bane ba yasfiku kuddima wa nahnu nusabbihu bihamdika mu ba ma saba ma ba ma bal nusabbihu muna ma tasbihi bihamdika kuma muna ma godiya duka ba abinda Allah yake so kenan ba hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kalimatani khafifatani ala al-lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila ar-rahman subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim kalmomi guda biyu ababan soyuwa a gurin Allah mai rahama masu nauyi a mizan ko masu sauki akan harshe wanda ba su da wahala fadi shine subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim da shi mala'ikuna yi wa nuqaddisu lak muna tsarkake ka subuhul quddus rabbul mala'ikati war ruh suna yi ko ba haka ba amma Allah mai ba su amsa sai ce inni a'lamu ma la ta'lam ni na san abinda ba ku sani ba kaga sun wada cikin jarraba shi yasa ake so kawai da Allah ya ce ka zaka karba dangannan Allah yana ƙara karantar da mu cewa hankalinka kai bawansa zai iya gano hikimarsa ba kowane lokaci ake gane hikimar da Allah ya ce ai abu ba inni a'lamu ma la ta'lam bari ku ji me Allah subhanahu wata'ala ya nuna wa mala'iku inni a'lamu ma la ta'lam me Allah ya ce
wa 'allama adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-mala'ikati faqala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum sadirin قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم
نعم الله سبحانه وتعالى يأتي وعلم آدم الأسماء كلها ينزع فارنونا مصفيفكم آدم واتو دسو تنسى قال ميه كما تأبنجي إني أعلم ما لا تعلم الله يتي وعلم آدم الأسماء سي الله يسند واتو آدم النبى آدم كينا عليه السلام الأسماء كلها سونا يا أبوه قباكي لا سند قناع سام في فيكوكم دومين إلمي الله يتي الله أمينيني والذين أوتوا العلم درجات هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون سند قناع كفار ونا مصفي فيكوكم الله يسند wato annabi Adam alayhi salam sunayen abubuwa gabaki daya thumma aradahu ma'al mala'ika to ga jarabanin tazo mala'iku thumma aradahu ma'al mala'ika sai aka bijirar da su zuwa ga mala'iku da aka bijirar da su zuwa ga mala'iku sai Allah ya ce fa qala sai Allah ya ce anbi'uni bi asma'i ha'ula'i ku bani labarin sunayen wa'annan abubuwa da aka bijiro muku da su kuma aka bijiro musu da kamar ka ce duka kayan nan dake gabana da abubuwan dake cikin masallacin nan na abubuwa zai da fiyawo ta gashi nan a dabino kofunan nan da littattafan nan sai aka bijiro wa da mala'iku sai aka ce to ku ba ku faɗi sunayen wa'annan abubuwa in gane ko anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum sadiqin in har kun kasance da gaske kuke wato masu gaskiya ne cikin abin da kuka ce na wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak kun gane ko Allah ya ce musu inni a'lamu ma la ta'lamun kaga mala'iku sun shiga cikin jaraba da aka bijiran musu su abubuwa aka ce su bada labarin sunayen su faɗi sunayen su aka jarrabe su in kuntum sadiqin har inda gaske kuke wato kuna so ku nuna falalanku ta fita dan adam to ku ka sunayen wa'annan abubuwan kun gane ko kalu to kaji mumi ku za ku ji mumi ne idan Allah ya jarrabe shi ba bujirewa yake ba ƙara koma yake nemi ya nemi gafara Allah kusanci yake nema zuwa ga Allah dan ya ƙara gyara alakarsa da Allah ba irin mu mutanenmu na yanzu ko mushirkan da suke yanzu idan mutum al'amuransa suka wargaje sai kuma ya koma shirka sai ya ƙara bazama shiga daji a su mala'iku da suka ga matsala ta samu sai suka ce qalu subhanaka sai suka ce tsarki ya tabbata gare ka ya Allah sai suka ƙara komawa fada Allah suka ƙara kankan da kai zuwa ga Allah qalu subhanaka tsarki ya tabbata gare ka ya Allah la ilma lana ba mu da wani ilimi illa ma 'allamtana sai abin da ka sanar da mu kaga wannan shine mumini na kwari tawadu'u ka nuna Allah baka sani ba sai abin da ya sanar da domin sun shiga jaraba annabi Adam alayhi salam kamar yadda malamai suke kawowa da Allah ya tashi sai ya sanar da shi sunayen komai da yadda ake amfani da komai misali tabarya turmi ce wannan tabarya ce wannan turmi ne abu ake zuba a daka duka aka sai da Allah ya sanar da shi wannan kurutan dine kwalli ake sawa a sa a ido wannan mutunci ne fifita ake a samu sanyi wannan muciya ce tuka tuwa ake da ita wannan fatanya ce noma ake da ita wannan kaza ne kaza ake da shi wannan bindiga ce har ba ake sama kun gane ko to duka Allah ya san da shi surayen abubuwa da kuma yadda ake amfani da su kaga wannan na daga cikin wata baiwa da Allah ya masa to mala'iku da suka so su ja sai Allah ya nuna musu cewa to idan suna ana so a gane waye ki to kuma ga abubuwa nan ku faɗi sunayen su kaga da suka kasa faɗa sai suka ce subhanaka ya Allah subhanaka ya Allah sarki ya tabbata gare ka ya Allah inni subhanaka qalu subhanaka la ilma lana ba mu da wani ilimi sai abinda illa ma 'allamtana sai abinda ka sanar da mu innaka antal alimul hakim kuma lalle kai al'alimu masani ne mai cikakken sani kun gane ko inna allaha la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama' kuma shine allamul ghuyub masanin duk abin da ke boye kun gane ko babu kuma abin da ya kuya gare shi shine innaka antal alimul hakim kuma lalle mai hikima ne gwani ne kai ka san inda wato za a sanya abu ya dace da a sanya shi wannan kalmomi guda biyu na sifofin Allah ku dure su da kyau idan aka hada su ba banza ba a hada al-alim da al-hakim sai Allah subhanahu wataala ga ilimi ga hikima domin wani Allah yana ba shi ilimi amma bai da hikima ga ilimin amma bai san ya zai bada shi ba ko ba haka ba ko kuma wani Allah ya ba shi karfi amma kuma sai ya gabawa ne karfi ne a dauki mutum a buga a ƙasa Allah ya bashi amma zai da ido ko ba haka bane ba wani kuma Allah za ga ya bashi hikima kun gane ko amma kuma akwai tawaya a cikin ta amma ta Allah alimun ne masani ne kuma gwani ne hakimu duk abin da ya sanya a guri ya dace da a sanya shi da Allah ya ce zai sanya dan adam a ban kasa ya zama khalifa ya zama jagora ya zama mai yi a ban kasa Allah ya san hikimar da ya sa ya sa shi kun gane ko kenan wannan ba matsala bace ba ba wani wato abu bane ba duk abin da Allah ya yi akwai hikima a cikin sa ka gane wato baka gane ba akwai hikima a cikin wannan al'amari kenan duk abin da ya zo mana wannan darussa na ayoyin nan suna nuna mana duk abin da ya zo maka zuwa ga Allah subhanahu wataala ka karbe shi hannu bibbiyu kada wato ka bijire ma Allah ko ka saba ma Allah ko kuma wato ka ce zaka kalubalanci Allah subhanahu wataala a mumini ne gaske shine daga ayoyin Allah sun zo sai ya ce amanna sami'na wa atana amma kafirai sami'na wa asaina ne Allah ya tsare mu Allahumma sai Allah subhanahu wataala ya ce
qala ya adamu bi asma'ihim falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lam قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون
نعم الله سبحانه وتعالى قال يا آدم تنزلن دا ملائكو سنغزا وبعك با kuma sun sassauto sun koma zuwa ga Allah to Allah zai ci gaba da warware matsalar yace kala ya adam anbi'uhum bi asma'i to ba su labarin sunayen waɗannan abubuwa da aka bijiran musu da shi aka ce su ambata sunan su suka kasa to kai ba da sunayen ba da labari akan waɗannan abubuwa ne kun gane ko anbi'uhum bi asma'i falamma anba'ahum bi asma'in kenan nan take sai Adam ya fara wannan kaza ne ga yadda ake kaza wannan kaza ne ga yadda ake amfani da shi wannan kaza ne ga yadda ake amfani da shi yana gayawa mala'iku ko ba haka ba falamma anba'ahum bi asma'ihim yayin da ya ba su labari da sunayen wa'annan abubuwa qala sai mala'iku suka ce kun gane ko afan qala sai Allah ya ce alam aqul lakum da mun bance da ku ba inni a'lamu ghaibas samawati wal ard cewa ni na san abin da ke boye wanda yake a cikin sama da kuma yanda yake a cikin kasa inni a'lamu ghaibas samawati wal ard ba na ga muku ni ne masanin abin da yake na boye na cikin sama da kasa ba wa a'lamu ma tubuduna kuma ni ne masanin abin da kuka bayyana wa ma kuntum taktumun kuma ni ne masanin abin da kuka kasance kuna boyewa agani Allah subhanahu wataala ya kara nuna musu hujjarsa da dalilin da ya sanya wato dan adam ya zanto khalifan sa a ban kasa ya maye wato kasa kun gane ko haga duk anan zaka karanci wani abu alaka tsakanin ubangiji da halittar sa na gari haga mala'iku mu'minai ne na kwarai Allah mai adalci ne wanda bai azabtar da su ba sai ya karantar da su ga yadda ya kamata su fahimce shi ina abin da nayi daidai nayi ba zalunci ne ba adalci ne hikima ce nayi ga abin da yasa na sanya Adam ya zanto mamayi abin kasa da shi da zuriyarsa mu kenan kun gane ko lalle abin da mala'iku suka faɗa na uzuri akwai shi dan Adam mutum ne wanda yake mai zubda jini ba gaira ba dalili ne zalunci ne mai barna ne a ban kasa duka ayoyin da za a din mun ji ko wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun duk a cikin adama ke samu to amma ne Allah subhanahu wataala ya nuna musu ya samu fifiko da ilimi domin ita al'umman nan ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama al'umma ce ta karatu shi yasa farkon wahayi da aka fara wa annabi sallallahu alaihi wasallama اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم kago ina ayi guda biyar suna daga cikin ayoyi na farko da aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wahayi da su kenan wannan ke nuna cewa ilimi na lahira da na duniya yana sa al'umma ta samu daukaka wato akan wacce ba ita ba idan aka samu ilimin addini ilimin sanin Allah girman Allah kun gane ko shike sa aje a ilimin duniya din domin idan babu ilimin addini ko an yi wancan na duniya aikin banza ne domin shi ba zai amfani ne shi ba saboda bai san Allah ba kai ilimin sanin duniya ba ka san wanda ya halice ka ba ina eh kaga a banza amma aka ilimin lahira shine zai kyautata wancan ilimi na duniya idan muna cewa ga baki dai suna da amfani amma walil akhirati khairul lak min al-ula wato wannan na lahira shi yafi wato na duniya amma dukkanin su wala tansa nasibaka min ad-dunya Allah yace da kansa kada ka mance rabanka na duniya huduba sallah tana daga cikin rukunai guda biyar na musulunci tana daga cikin abin da ake fara hisabi da shi idan an je ma Allah ranar al-qiyama amma bayan idan da sallah ta ake a tafi aje a nemi azzikin Allah Allah yace fa idza qudiyatis salah fantashiru fil ard wabtagu min fadlillah wazkurullaha katiran la'allakum tuflihun a gani kenan ba a so mutun ya dauki bangare daya tak ya mance da daya a dai fifita lahira kuma ka amance da lahira kun gane ko wannan shine abin da kullum muke kira zuwa gare shi kar ka zama ustaz zalla malam zalla kullun kana cikin masallaci kana jiran a kawo ma sadaka zuciyarka za ta mutu ka dinga yin abin da bai dace ba kada kuma ka zama kawai yaki halal yaki haram duniya kawai tunaninka duniya waya kaza baka da lokacin sauraron wa'azi ballantana ka je makaranta wannan shi ma ba daidai bane ba zai cutar da kai domin idan ka samu duniyar bata amfani lahirarka ba ta zama aikin banza Allah ya mana tsari abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma ko tuntuban harshe Allah subhanahu wataala ya gafarta mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in kafin mu rufe ina sanar da yan uwa sha insha Allah zan yi balaguro a daren nan zuwa Zandar sannan daga nan kuma zan wuce Difa duka dai karatu tutane zamu mu da Sheikh Abdul Malik in Allah ya dawo da mu za a zo a ci gaba da karatun tafsiri muna fatan yadda muka haɗu da ku a nan lafiya Allah ya dawo da mu lafiya mu ci gaba da inda aka tsaya abinda muka faɗa na daidai kuma Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure kuma ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutatayyiban أو عملا متقبلا اللهم إذا الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين يا الله منا روقانك da sunayenka kyawawa da sufofinka mafiya kyawu ya Allah ka kawo mana dauki cikin wannan kasa ka tsare mana ita da sauran kasashen musulmi ya Allah ka ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali ya Allah ka ba mu azziki wanda zai amfane mu duniya da lahira a wannan kasa da sauran kasashen musulmai gabaki da ya Allah ka hada kanmu ya Allah ka hada kan al'umman musulmi na wannan kasa ta Niger da sauran kasashen musulmi gabaki da Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaykum wa rahmatullah